نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 21 ga watan 6 hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da hekara 1444 wanda yazo daidai da 14 ga watan 1 a Gregorian calendar 2023 wannan shine kasa din mu na 59 daga cikin jeren giyar karatutukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fadailuha littafin fadilati sheikh muhammad ibn sa'id ibn arslan حفظه الله تعالى idan jama'ar musulmi basu manta ba muna nan a cikin annaqidur rabi'u wato abinda ke warware kalmar shahada na ainihin wato hudu wanda malam ya masa take da mani itaqada anna hadi ghayra an-nabi sallallahu alaihi wa sallama akmalu min hadihi wato wanda ya wanda yace wato mutumin da ya kudurta cewa ya halatta ga mutum ya ainihin wato fita daga cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shiga cikin shari'ar wani mutum daban kamar yadda ya halatta ga Khadir ya aikata abin da baya cikin shari'ar annabin Musa an gane to sai muka ce dalilin da yasa wasu suke ganin cewa a yana halatta mutun ya fada haka ko ya aikata haka dalilin da yasa wasu suke ganin cewa yana halatta wani ya aikata haka ko kuma ya fada haka wato shine suna ganin cewa da annabi halliru da annabi Musa wato daya annabi ne daya ba annabi bane bayan daya annabi ne daya ba annabi bane kuma suna ganin shari'ar su iri daya ce dan haka halliru yazo da wani abin da annabi Musa bai san shi ba kuma a cikin doka daya tsari daya shari'a daya to shine muka ce lamarin yadda suke kallon sa ba haka yake ba da aka muka yi alƙawarin cewa ya kamata mu ji menene abinda malamai suka ce dangane da annabi Musa da Khadir to sai muka ce mu ɗauko wannan kissa ta yadda ta faru tsakanin annabi Musa da Khadir to sannan daga baya sai mu fitar da abubuwan da malamai suka faɗa dangane da wannan matsala da haka satin da ya gabata mun ɗauko wannan kissa a cikin suratul kahfi kuma mun faro tun daga aya ta 60 har zuwa kan aya ta 80 da wani abu wannan kissa a ta zo ta ayoyi guda hudu ina jin ko biyar muka karanta kuma muka ce za mu yi amfani da wannan littafi na wato tafsiri na Hausa wanda professor kuma babban malamin hadisi da tauhidi Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo ya ainihin wato rubuta kuma ya saka wa littafin Awdahul Bayan lima'ani wa hidayatil Qur'an wato mafi fitar bayani dalla-dalla wajen bayyana ma'anoni da kuma shari'a ta alqur'ani mai girma mun tsaya akan annabi Musa da yaron sa Yusha'u da suka kama hanya wanda muka ce asali abin da ya faru annabi Musa ne yana wa'azi sai wa'azin sa yayi wa al'ummar da yake yi wa dadi suka ji dadi sosai wasu kai ta kuka tsoron Allah ya ratsa su to bayan da aka gama wa'azi ya kama hanya ya tafi sai wani ya biyo shi yace algafata mala Allah ya saka da alheri yace amin yace mun ji dadin wannan wa'azi tambaya nake da ita malam yadda Allah ya maka ilimin nan da yadda kake gamsar da mu shin kana ga akwai wani wanda ya fi ka ilimi a duniyar nan kuwa annabi Musa sai ya kuskure wanda shi a bisa abin da ya faɗa shi yana ga daidai ya faɗa to amma shi kuma Allah bai so annabi Musa ya haka ba dan haka sai Allah ya jarraba annabi Musa annabi Musa ya ce yana ganin duk duniya ba wanda ya kai shi ilimi to Allah baya son haka ko da hakan ne to ka mika ilimi zuwa gare shi to dan haka sai Allah ya umarci annabi Musa da cewa akwai wani mutum a doren kasan nan wanda ya fi shi ilimi yana da wani ilimin da hiba hiri shi da haka ya je gurin sa ya karo ilimi to annabi Musa kuma ya sauke kansa ya yarda da wannan magana saboda ba a wa Allah karan tsaye da haka ya tafi gurin sa domin ya je ya karo ilimi to akan hanyar tafiyan ne Allah ya ba su alamomin da za su gane sun iso wannan guri muka ce na farko sai Allah ya ce musu su tafi da macaccen kifi duk inda wannan kifi ya bace musu to a wannan gurin wannan mutumin yake da haka suka zo bakin mahadar koguna guda biyu suka kwanta domin yin bacci gindin wani dutse wannan kifi wannan kogi dama ma'ul hayati sunansa ruwan rayuwa duk abin da ya taba koda bayan ya mutu ne to zai iya tashi da haka wannan kifi yana cikin kwando ambaliyar ruwa ta zo sai ta fantsama jikin wannan kifi kawai sai ya rayu sai gangara kawai sai ya bi cikin wani kwazazzabo a wanda yake kamar wato gidan kasa kawai sai ya bi hanyarsa ya shiga cikin kogi Yusha'u lokacin da abin ya faru shi idansa biyu ya ga lokacin da ruwan ya taba kifin kuma ya fara watsal-watsal ya farfado ya samu ya shiga ruwa sai ya ce ba zai tada annabi Musa ba sai ya tahi ya bashi labari lokacin da annabi Musa ya farka Yusha'u ya manta da wannan abu da aka suka kama tafiya sai da suka kwana biyu suna tafiya to sun je sun ƙara hutawa a wani guri washe gari da safe sai annabi Musa ya ce atina gada'ana ba mu abincinmu ma'ana ɗauko mana mutaccen kifin nan mu gasa mu ci mun gaji da tafiya wallahi to a nan ne sai Yusha'u ya ce masa ai baka san me ya faru ba ina inda muka kwanta muka huta din nan gindin wannan dutse kusa da bakin kogin nan yace eh yace to ai anan kifin nan ruwa ya zo ya taba shi ya farfado ya shiga ruwa nayi ni zan baka labari sai kuma na manta sai annabi Musa ya ce zalika ma kunna nabghi to ai wannan shine abin da muke nema dama Allah ya ce min inda kifin nan ya bace to anan wannan bawan Allah yake da haka sai mu koma da haka suka juyo da shi da Yusha'u suka dawo wannan guri wannan shine inda darasin mu ya tsaya jiya abin nan satin da ya wuce so yanzu kuma za mu dora insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da faɗa a cikin suratul kahfi yace fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma subhanahu wa ta'ala yace kuma kamar yadda ne alƙawari yace ba zan yi fassara ta ba za mu yi fassara ne daga wannan littafin harafi bayan harafi Allah yace to sai suka sami wani bawa daga bayinmu
wanda muka baiwa rahama daga gare mu kuma muka koyar da shi wani ilimi daga wajen mu qala lahu musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda musa yace da shi ko na bika dan ka koyar da ni wani abu daga abin da aka koyar da kai na shari'a annabi musa ya ga wannan bawan Allah kenan qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra ko ma'i sabra yace da shi lalle ba za ka iya hakuri da ni ba inji shi wannan bawan Allah ya ga wa annabi musa wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra kaka kuwa zaka iya hakuri kan abin da baka kewaye da sanin sa ba ma'ana abin da baka da cikakken masani akan sa kuma kaga yana faruwa amma kai hakuri baka tambaya kace me yasa haka ba qala satajidni insha Allah sabiran wa la a'si laka amra Musa yace zaka same ni mai hakuri insha Allah in Allah ya so ba kuma zan sabawa umarninka ba qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra yace to idan ka bi ni kada ka tambaye ni game da kowanne abu har sai na baka labari game da shi wannan shine sharadin da Khadir ya gindaya wa annabi Musa bayan sun tattauna akan cewa annabi Musa yana so ya bi shi shi kuma yace ba za ka iya hakuri da bi na ba shi kuma yace masa ba yadda za a yi ka iya hakuri da ni shi kuma yace zai iya hakuri da shi yace to ga sharadi shine duk abin da kaga nayi kar ka tambaye ni Professor Sani Umar Rijiyar Lemo yace tafsiri a wannan ayoyi Allah ya ci gaba da bayanin annabi Musa da yaron sa Yusha'u da cewa sun koma wurin da kifin su ya bace anan ne kuma suka sami wani bawan Allah wanda ya bashi wata rahama daga gare shi kuma ya sanar da shi wani ilimi na musamman daga wajensa wannan tafsiri ke da malai yake mana yanzu tarjuma muka gama kalma bayan kalma yanzu kuma za a faɗi ma'anar ayoyin ko an gane sannan daga baya ko malam ya fitar mana da fawaid din da ke cikin ayoyin malam ya ci gaba da cewa hadisin Ubay dan Ka'ab ya nuna cewa sun same shi akan wata koriyar shimfiɗa a tsakiyar kogi ya lulluɓa da tufafinsa ya saka gefen tufar a ƙarƙashin ƙafafunsa da annabi Musa ya yi masa sallama sai ya buɗe fuskarsa ya ce masa ina aka san sallama a ƙasarka wane ne kai ya ce ni ne Musa ya ce Musa na banu Isra'ila ya ce eh shi ne shi fa ma'ana shi ne fa wato sun samu shi Khadir ka ji wani baiwa mana sun samu Khadir a tsakiyar kogi a kan wata koriyar darduma a kan ruwa ba a kan koriyar darduma yana kwanta a kan koriyar dardumar gefen abin nan bargonsa ya lulluɓe kansa da shi gefe ɗaya kuma ya ɗaga ƙafafunsa ya danne kamar dai yadda mutum yake lulluɓuwa da bargo ya sa wani gefe ya danne ta kayi ya kuma tusa wani ta ƙarƙashin ƙafa ina fata an gane ya danne shi to haka ya kwanta da nan Musa ya same shi sai ya sallama assalamu alaikum sai Khadir ya amsa ya ce masa ina nake jin ma'ana ina aka san sallama a kasar ka, ma'ana ya aka yi, to sai wannan ya nuna kamar yadda malamin suka ce, sai wannan ya nuna ashe inda Khadir yake annabta daban inda Musa yake annabta daban. Na fata an fahimta, domin da a ce guri ɗaya suke zai tambaye shi ina aka iya sallama a kasar ka. Na fata kun fahimci magana, tunda shari'a su ɗaya tare suke, kaga babu buƙatar wannan tambayar. To sai yace waye kai, sai yace masa Musa ne. Sai yace Musan bani Isra'ila, sai yace eh shine. Sai wannan ya nuna ashe Khadir ya san Musa na farko. Allah ya bashi labari kamar yadda Allah yake bawa annabawa sahin labarin junansu. Na fata kun fahimta. Sannan cewarsa Musan bani Isra'ila sai nuna shi Khadir ba na ina ne ba, na bani Isra'ila bane, ba a turo shi zuwa gare su ba, wani guri daban aka tura shi. Jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko? Wannan hadisin Ubay dan Ka'ab ne ya bayyana haka. Kaga daga nan ne zaka gane duk yanda ka kai ga kwarewa dangane da tafsirin Alkur'ani, baka isa ka fassara wasu ayoyin ba sai ka nemi agajin sunnar Annabi Muhammadu. Domin in ba haka ba, ba yadda za a ka gane ma'anar wannan aya. Ya me ya faru baka isa ka gane ba. To wannan shine gudunmawar sunna, gudunmawar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen fahimtar da al'umma menene addinin musulunci ke ciki. Professor Sani Umar Idiyar Lemo ya ce, wannan mutum kamar yadda ingantattun hadisai suka nuna shine Khadiru, amma wannan ba shine sunansa na yanka ba. To kaji ku? Na fata an fahimta. Shi kansa Khadir din da muke faɗa ba asalin sunansa ne na yanka ba, wannan lakabinsa ne. Yawancin mutane sun ce sunansa na yanka shine Balya ɗan Malkan, Balya ibn Malkan sunansa kenan na asali. To shi ma kaga in ba a cikin hadisi ba, ina a Qur'ani ne bai bayyana haka ba. Na fata an fahimta. So kaga asalin sunansa da ake cewa Khadir din ma ba shine asalin sunan shi ba, wannan lakabinsa ne. Asalin sunansa shine Balya ibn Malkan, wannan shine asalin sunan shi. An gane maganar da kyau ko? Yawancin malamai, to kuma ka lura da yace wasu mutane sun ce asalin sunansa shine kaza ba sunansa kaza ba. In ka ji malami ya ce wasu mutane, to ba fa da ni da kai irin magamagari masu shan zoko da kunun zaki ba jama'a, ana nufin malamai. Na fata an fahimta. To amma sukan yi amfani da wannan yaran ga wanda suka san sun san me suke nufi in sun faɗi haka. Amma in baka san me suke nufi ba, to sai ka ɗauka ga maganin mutane ne iri na irinka, ba haka abin yake ba. Yawancin malamai suna ganin wannan bawan Allah annabi ne. Kaga kenan mafi yawancin malamai sun tafi akan Khadir ko Balya ibn Malkan menene? Annabin Allah ne. Shine magana kuma da shi kansa professor ya fara budewa a farkon wannan kissa, cewa lallai Khadir annabin Allah ne ba abin nan bane, sai dai kawai abin da malamai suka tafi akai shine duk da wannan daraja da wannan ilimi da Allah ya bashi tsakaninsa da Annabi Musa waye wani daraja? Annabi Musa. Wannan shine magana mafi inganci. An gane magana da kyau ko? Yawwa. So kaga kenan ka zo kana cewa yana da wata daraja ya fi Annabi Musa, shi ba Annabi bane amma ya fi Annabi Musa, wannan magana banza ce. Baka san me kake ba in ka faɗi haka. To dan haka yake cewa yawancin malamai suna ganin wannan bawan Allah annabi ne daga cikin annabawan Allah. Kuma rahamar da Allah ya ce ya bashi ita ce annabta da wahayi wato annabta da wahayi shine da kalmar da Allah yake cewa wa atainahu min ladunna ilma ko rahmatan minna mun bahi rahama daga gurin mu ko ayin atainahu rahmatan minna wa 'allamnahu min ladunna ilma mun bahi wata rahama daga gare mu kuma mun sanar da shi wani ilimi daga gurin mu to wannan rahamar ita ce annabta da wahayi haka malaman tafsiri suka fassara daga nan sai annabi Musa ya roke shi cikin ladabi da biyayya cewa ko zai iya bin sa dan ya koyar da shi wani abu daga ilimin da Allah ya bashi ina fata kuna fahimta sai Khadiru ya amsa ma annabi Musa da cewa ba zai iya hakurin zama da shi ba saboda abinda zai gani na ilimin sa wanda ya sha bamban da nashi ku kiyaye wannan kalmar saboda abinda zai gani na ilimin shi Khadiru wanda ya sha bamban da nawa da na annabi Musa to wannan sai ya nuna bambanci ne tsakanin ilimin annabi Musa da waye amma ba fifiko ba ku lura bambanci ba fifiko ba Hausa ce sai in kana jinta in baka ji karib bayani sai amma bayani an gane magana da kyau ku saboda shi malamin da yake wannan tafsirin cikakken bahaushe ne cikakke garari ya garau bakano ne bahaushe kuma cikakken malamin tafsiri malamin hadisi dukkan mu nan mun shaida haka to kalmar cewa ilimin sa ya sha bamban da nasa to sai wannan ya nuna ashe zai iya yiwuwa ilimi na da naka su sha bamban amma ta iya yiwuwa nawa ya fi naka yawa amma sun bambanta kai kana da wani kalar ilimi daban da ni ba ni da shi ni ina da kalar ilimi daban da baka da shi amma da za a tara nawa a tara naka sai a ga naka yafi nawa ko nawa yafi naka haka zai iya yiwuwa ko na fata kun fahimta da cewa yayi saboda ilimin da nake da shi mai yawa wanda kai baka da shi to wannan sai ya nuna kenan kamar yafi annabi Musa yawan me yawan ilimi to sai malamai suka ce Allah ya gwada annabi Musa ne ya jarrabe shi ne ba dan ya nuna Khadiru ya fi shi yawan karatu da yawan abun nan ba balma Allah ya nuna ya je ya koyo wani abu gurin wanda bai kai shi ba dan ya dauki darasin cewa ba a nuna isa da ilimin da Allah ya baka yauke faɗo na an gane maganar da kyau ko so wannan shine abin da ya kamata mu kula da shi sai Khadiru ya amsa daga nan sai annabi Musa ya roke shi cikin ladabi da biyayya cewa ko zai iya bin sa dan ya koyar da shi wani abu daga ilimin da Allah ya bahi sai Khadiru ya amsa masa ya amsa ma annabi Musa da cewa ba zai iya hakurin zama da shi ba saboda abin da zai gani na ilimin sa wanda ya sha bamban da nashi a zahiri kun gani ya nuna masa cewa yana da wuya matuka yayi hakuri yayin da zai ga wasu abubuwa waɗanda bai gane kansu ba ko hikimar da ke cikin su ba wato Khadir ya nuna annabi Musa cewa abu ne mai wahala ya iya hakuri ya ja bakin su ya shiru saboda ya ga wasu abubuwan da bai gane kansu ba ko kuma bai gane hikimar da zasu aka aikata su ba a kuna tafiya da mutum ya kama mutum ya kashe ai kaga dole ka tambaye shi ai ko ba haka bane dole ka tambaye shi me yasa ka kashe shi tunda kai a shari'ar ka kisan kai haramun ne shi kuma wala Allah an bai wata dama a shari'a sa zai iya kashe mutum an gane magana da kyau ko to shi yasa yace masa ni ina ga ba zaka iya hakuri ba dan za ka ga wasu abubuwan da ba haka ka san su ba kai ko ba haka suke a gurin ka ba ko ba haka kake ganin su suke faruwa ba amma kai baka san hikimar da ke sa hakan ta kasance ba dan haka ba zaka iya hakuri ba jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko to amma sai annabi Musa ya bashi tabbacin cewa zai same shi mai hakuri akan duk abin da zai iya gani kuma zai yi masa biyayya ba tare da ya saba masa ba ya saba ubarninsa ba annabi Musa ya bashi tabbacin cewa zai yi hakuri da hakan saboda shi annabi Musa ya bashi hakuri cewa zai yi hakuri ne dan bai san abubuwan da zai ganin sun kai wannan matsayin ba jirgin ruwa ne suke tafiya fa wanda zamu zo kan maganar jirgin ruwa ne suke tafiya aka dauke su a jirgin ruwan ana sauke su akan jirgin ruwan sai Khadir ya dauki gatar ya faffasgar jirgin ruwan masu jirgin ruwan suna ta kuka shi kuma ya sassara ta kawai yace mata fa annabi Musa annabi Musa yace yaya haka mutane mu tsaye da su su tsaya mu ce su kawo mu yake su sa yake faduwa ne yace mutane su dauke mu mu tsaye da su su dauke mu mu ce su kawo mu guri su kawo mu amma kuma mu saukaka sassara jirgin ruwa kuma kace kan na tambaye ka an gane magana da kyau ko to wannan yana daga cikin abin da a ya faru kamar yadda zamu zo mu ji kadan daga cikin bayanan da malamai suka yi daga nan sai Khadir ya faɗa masa sharadin sa wanda shine idan har ya bashi ya bishi sun tafi tare to duk abin da ya gani ya ganshi yana aiwatarwa kada yayi masa wata tambaya akai har sai shi ya bayyana masa manufar wannan abu Khadir da yaji cewa dan Musa ya jajirce so lalle fa ya bi shi kuma ya ce zai yi hakuri sai ya ce to ga sharadi za mu tafi tare amma duk abin da ka gana aikata kar ka tambaye ni me yasa ne haka in na baka ba hasi akai fa lillahi alhamdu wal minnatu in ban baka ba hasi ba kar ka tambaye ni jama'a kun fahimci maganar da kike ko sai ya bashi wannan sharadi to ga wasu ladubba da za mu fitar ko malam zai fitar mana guda 8 a cikin waɗannan ayoyi Professor Muhammad Sani Umari Jallemu Allahu yarhamuhu yace daga wannan ayoyi za mu fahimci abubuwa kamar haka wato daga waɗannan ayoyi da muka karanta kusan guda 6 za mu fahimci wasu abubuwa kamar haka na farko yace ladabin magana ga malami da tausasa harshe yayin tambaya wannan ya nuna dalibi dole ya ladabin magana ga malaminsa da so su harshe lokacin da zai tambaye shi aina aka koyi wannan shine annabi Musa da yazo gurin Khadir sai yake ce masa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda ko zaka taimake ni bika kaga cikin ladabi amma malamin na da tambaya na fata abin yanzu magana ladabi ga dalibi lokacin da zai magana da malami ya tausasa harshe kuma ya kwantar da murya domin ladabi gare shi professor yace mun fahimci haka cikin lafazin annabi Musa la Khadir lokacin da yazo yake tambaye sa a game da wannan abu na biyu tawadu'un babba a gaban na kasa da shi wanda yake koyan wani ilimi a wurinsa domin babu shakka annabi Musa yana gaba da Khadir a matsayi da martaba kunji professor ya tabbatar da wannan ko to ina wanda suke cewa Khadir yafi annabi Musa ta ina ba ta wai shi ba annabi bane ma amma yafi annabi Musa daraja dan yana da wani ilimin da annabi Musa ba shi da shi wannan shine kawai formula da zaka fifita Khadiru akan annabi Musa? Jama'a kuna ganewa? To sai professor ya fitar da wani fiqhu anan yace wannan ya nuna tawadu'un babba a gaban na kasa da shi. Kun ga annabi Musa shi ne babba, amma da yazo sai kwantar da kansa yana roƙon Khadir ya koya masa me wani ilimi. To haka ake son ka, koda a ce kana ganin kafuwa ne, ko kafuwa na ɗaukaka, ko kafuwa na daraja, ko kafuwa na ilimi, ko kafuwa ne sanuwa, ko kafuwa na kaza, sai zama kuma kana da wata bukata a gurin wannan, to ba izza zaka nuna mishi ba da buwaya, a'a sai ka kwantar da kai kai tawadu'u kai kanka ka nuna kai ba wani abu bane. Yasa wata rana wani mutum ya hango annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ya fara ya Muhammad, yana kwada mar kira daga nesa, ya Muhammad. Manzo Allah ya ce hawwin ala nafsik, yace bawan Allah kwantar da hankalinka, ni ba wani mutum bane illa annabi manzo. Yace kawai ni dan gidan wata mata ne wanda take cin kilishi, ma'ana annabi ya nuna masa shi ba wani abu bane, tare da cewa kuma menene shi, wani abu ne shi. Har wani yana daka mar tsawa yana cewa kai yaya zaka dinga kwadawa annabi kira daga nesa. Yace almar'u yuhibbu qauman wa lam yalhaq bihim, yace mutum yana son mutum ya gamu da shi kuma yanzu ba zai nuna shauƙin sa na ya Muhammad, kawai ya ci gaba da kwada manzo Allah kira. Ina fata an fahimci magana. Kaga annabi tare da cewa Allah ya masa duk wata daraja da wata martaba, amma idan aka nemi a nuna girman sa sai shi kuma sai ya dinga nuna kankan da kai da tawadu, to haka ake so. An gane maganar da kyau ko? In ba tawadu irin na manzon Allah ba jama'a, ya za a yi annabi ya hau jaki kuma ya goyo? Yanzu kai he ka ce ka fi karfin ka dauki kowa a motar ka, ko ba haka bane, ko a mashin dinka, ɗalibinka ko yaronka ko waye dinka ya matso kusa da kai sai ka kore shi, baka da kunya wallahi, motar na zaka zo ka shiga? To an hauta annabi Muhammadu, jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko? Shi girman Allah ya baka fa ka sani ba wanda zai kwace mashi, kuma kankan da kanka bai sa girman ka ya zube, baya sawa. Yasa annabi nassin hadisi yace wa ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Saboda haka ka dinga sauko da kanka sai Allah ya ɗaukaka ka. To su kuma mabiya da suke tare da kai, yaronka ne, ɗalibinka ne, to su kuma sai su gane duk da cewa kana saukar da kanka kana kankantar da kai, to su kuma su dinga baka haƙƙinka na kai babba ne, kar kuma wannan ya zama ya bude kofar raini tsakaninka da su. Wannan kuma yana daga cikin matsalar da kuma su kuma ƙanana suke da shi akan manya. Akwai abin da koda ya nuna ku yi sai ka ce a akrama kallah, hayi wannan ba matsala, ai a zo zo zai ka ce a akrama kallah, mu muna nan insha Allah. Ma'ana shi yana nuna shi ba wani abu ne, kai kuma kana bashi mai girman sa. Amma ya ce to bismillah zo mu ci abinci, ya ce akrama kallah, ta ina cokulan suke. Shi tunda ya kankan da kai ya nuna ka zo, kai kuma sai kai tawadu, kai kuma sai ka nuna a'a baka kai wannan matsayin ba. Sai fa in ka ga lallai fa ya matsa cewa fa in baka zo ba dan akwai wanda zai matsa ma har ma ransa ya ɓaci idan ka nuna ba za ka yi abin ba, haka ne ko ba haka ba? To in ka ga haka nan kuma dole sai ka yadda, dan yanzu kuma abin ya wuce, kuma in baka yi ba kamar yanzu umarni yake baka. To yana da kyau mu koyi ladurba na zama da manya, ladurba na zama da manya. In mutum ya nuna maka duk da girmansa da darajarsa, ya nuna maka shi cewa baka wuce, bai wuce ka yi mu'amalance ka da kaza ba, to kai kuma sai ka nuna kai fa karami ne, baka kai kai masa wannan mu'amalar ba. To wannan yana da cikin, yana daga cikin ladabi da ake bukata mu koya. Don haka babban professor na ilimi, professor Sani Umar Rijiyar Lemo, yake cewa tawadu'un babba a gaban na kasa da shi wanda yake koyan wani ilimi a wurinsa domin babu shakka annabi Musa yana gaba da Khadiru a matsayi da kuma martaba. Abu na uku daga cikin abin da muka koya a waɗannan ayoyi, inji professor, yace babban malami yana iya koyan abin da bai kware a kansa ba daga wajen wanda ya kware, koda kuwa bai kai shi ilimi ba. Akwai wanda za ka gani ba malami ba ne na ilimi, amma kuma ya kware a wani fanni, sai ka je ka koya ma, kar kai wani girman kai, ka je ka koya. Jama'a, kun fahimci magana da kyau ko? An samu tarihin irin wannan a cikin magabata da yawa, an samu tarihin irin wannan a cikin magabata da yawa, kai har cikin sahabban manzon Allah. Akwai wani hadisi da ya rikicewa wani daga cikin sahabbai, sai ji labarin wani daga cikin sahabbai wanda bai kai daraja ba a cikin sahabbai, wallahi ya sau doki ya tafi kusan wata guda, sannan ya riski inda yake, kuma da ya riski inda yake lokacin da ya je sai ya samu ya shiga gida, wallahi marawaita suka ce haka ya daura dokin sa a kofar gidan, ya samu dakalin kofar gida ya kwanta, da iska da ruwan sama suka ma dukan arziki. An gane magana da kyau ko? Eh, sahabin annabi ne ai, a su ba wani abun tsiya da ya same su ai, har suka koma ga Allah. Kuma hadisin annabi ya je nema ko suka ma dukan arziki, sai da asuba wannan bawan Allah ya fito sai ya ganshi a kwance, yace a wannan kamar wane, yace lalle ni ne, yace ba za ka aika na zo ba, ka ji fa ya zo koyan ilimi ne fa gurin sa ba, shi kuma yana cewa dalibin ba za ka aika na zo gida in koya ma abin da kake son koya ba, yace wallahi ba haka aka koya mana ba. Haka za umirna an naf'ala bi ulama'ina, haka aka umarce mu mu yi wa manyan mu wanda suke da ilimi sama da namu, yace a wallahi kafi ni ilimi, kar ka ce haka, ni dai na san wani abin da baka sani ba, ka zo in koya ma, amma karatu kan kafi ni. Yace kaga yanzu ba wannan je ta kawo ni ba, mu bar duk wannan, akwai hadisin kaza da kaza da kaza da kaza da kaza, niyya aka yi ne, sai yace ai kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ne, sai yace to assalamu alaikum, Allah ya saka da alheri, ko sai koma kan dokin, sai yace ba za ka tsaya ka sha ruwa ba, yace ai dama abin da nazo sani kenan, na sani kuma na koma. In kai ne sai a cika ce an kama ma hotel, jama'a haka ne ko ba haka ba? Amma abincin rana, amma na dare, amma breakfast. To wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu dinga koya dangane da ladubba na mu'amala tsakanin mu da abokan junan mu. So idan wani ya san wani abu kai baka sani ba, je ya koya ma, kar ka damu, ranar da ya koya maka ka zama malami akan wannan abu, ba kuma matsala ba ce don shi ya zama malamin ka, bal ma daraja ce a ce malaman ka suna da yawa. Shin jama'a, da a ce malaman mutum suna da yawa, da a ce malaman sa ƴan kadan ne, wanne yafi daraja a gurin shi? Gara malaman sa su yi yawa, kuma malaman ka a kowanne fanni, kowanne fanni ka zama kana da malami mai koyar da kai. Yanzu wanda ya koya min harkar kasuwa, ko yanzu na ganshi oga nake ce masa, wallahi yana akramaka Allah, dan Allah ka bar sunana, nace wallahi kai mai gidana ne. Yayi na daina faɗin wannan maganar ne, kuma na ƙi daina ba, saboda wallahi mai gidana ne, dan ban iya harkar ba, shi ya koya mu, shi ya nuna min ya za a yi, shi ya nuna min yadda ake zuwa a saro abu kaza a sayar da shi kaza. Jama'a, kuna fahimtar maganar da kyau ko? So in na dauki ni malam ne, dan haka har yanzu ina ganin a ƙasa na yake, zan koyi wannan abun? Ba zan koya ba, ba zan iya ba, ko ba zan samu alherinsa ba, amma na ɗauki matsayina na malam na ajiye, yanzu na zo a matsayina na ɗalibin ɗan kasuwa, ina neman iliminta. Da haka wallahi oga nake kiran shi, kowa ya muka yi ce oga ya za a yi ne, ya za a yi da kaza da kaza, ya ce malam dan Allah ka daina ce mun oga, na ce Allah kai oga ne. Wallahi haka muke yi da shi, na san zai ji ni dan yana bibiyar karatu tsakana, ya san haka muke da shi. To wannan abubuwan muka rasa, shi yasa sai ya zamanto muka samu haramtuwa daga abubuwa na alheri da yawa. Kawai sai mu ɗauki kanmu daidai muke da duk wanda muke suke sama da mu a kowanne fanni, tare da cewa mun san ba mu iya wannan abin da suka iya ba, amma sai mu ce dole dai har yanzu dai su dole su bi mu, mu manya ne akan su. Wallahi wallahi ba mu nemi mu zauna lafiya ba, ko mu nemi mu koyi wannan abin ba. Amma idan ka kankan da kai sai ka koya, idan ka koya to shikenan sai ya zamto wannan ya zama malaminka akan wannan duk ranar da wani ya same ka yace ya akai kaza sai ka ce ai wane ya koya mu wane ya iyar da ni wane ya nuna min yadda zan yi wane ya kaza wannan bai kaskantar da kai ba bai zubar da darajar ka ba bai fadar da kimar ka ba amma yanzu yau an waye gari yara da yawa da suka koyi sana'o'i da al'amura na ci gaba a gurin iyayen gidansu wallahi wai har kunya suke ji su ce wai su wane ne suka koya min kaza ko ba a samu haka muna samu ko ko mutun ya dinga girman kai wai yana ganin wannan fa shi ya koya mar amma wallahi gani yake bai kamata ma ya dingina kansa cewa wane ne ya koya mar kaza ba wani kuma hasada ce ya san lalle shi ya koya mar ya san lalle ogansa ne ya san lalle yana da falala akan shi amma shi gani yake dan me yasa Allah ya bashi abin da shi ya ji gurin sa ya koya da haka yana ganin ya faɗi cewa wane ne ogansa a wannan to kamar ya daukaka shi ne ya masa wata daraja dan haka ba zai faɗa ba in ma kai ne maka jingina shi cewa ba wannan ogan ya ce a ni ba ogana bane ni ba mai gidana bane he kuma ya tihe kuma ya ce tare suka koya ko ka duba tsiya da shegantaka malam na rantse muku da Allah kalmar annabi da yace ba za ka samu daukaka ba sai ka kankan da kanka ko na rantse muku da Allah ba za ka taba samun tamba kuma sai ka kankantar da kanka kar ka taba yadda ka dauki kanka kai wato ku lura akwai kaskantar da kai akwai kankan da kai kalimatani hausawitani turidani an tufassara kalmomi ne na Hausa guda biyu suna buƙatar a maka bayanin su kaskantar da kai shine ka aikata abin kaskanci ka aikata abin da kimar ka zata zube ka aikata abin da mutuncin ka zai zube wannan ba a yadda ka yi shi ba kar ka dauki kaskanci ko a ina ne kankan da kai kuma shine ka kai kai alfahari da abu amma sai ka ki da girman ka da shekarun ka ka je ka koyi abu a gurin karami saboda ka san yafi ka sanin abun shine kankan da kai jama'a kuna fahimtar bambancin to kankan da kai abu ne mai kyau amma kaskantar da kai tawaya ce ba daidai bane ka kaskantar da kanka a gurin kowaye ne amma kankan da kai ku lura kaskantar da kai kankan da kai to saboda haka in mutun yana so Allah ya daukake shi ya masa daraja to yayi hakuri ya ne ya koyi abu a gurin waɗanda suka fi shi ilimi ne na addini ilimi ne na zamani sana'a ce kasuwanci ne yadda ake kaza ne ka ce wa na zo kai mun bayanin kaza yanzu ko kun san wannan girman kan ya hana wasu mu da yawa suka kasa koyon karatun alqur'ani shi yana ganin ya kai shekara 40 ba biyu ko 50 ba daya ga wannan ustazu shekararsa 22 ya haddace alqur'ani ya iya hidda dukkanin qira'o'i ya zo ya zauna yanzu wannan yaron ya koya mar karatu da haka shi yana ganin wannan fa ba daidai bane kuma wannan kaskantar da kai ne bai san cewa wannan din kankan da kai bane sai ya dauke shi ya juya ma'anar yana ganin ai kaskanci ne ya zo ya koyi karatu a gurin wannan dan yaro dan shekara 21 tare da shi kuma yana da shekara 47 ban gane ko kun fahimce ni ba amma da ya yadda cewa kankan da kai abu ne mai kyau dan ka koya abin da baka iya ba ko dan shekara 2 ko uku ya iya karatun Qur'ani zaka koya a gurin shi kar ka matsawa kanka wallahi kar ka matsawa kanka kai hakuri ka koya a gurin wanda Allah ya bawa ranar da ka iya magana ta kare amma idan ka dauka cewa wai ai kai kafi karfin wannan to kwalalle zaka mutu da jahilci wallahi zaka mutu da rashin sanin me ya kamata kai jama'a kuna fahimtar maganar da kike ku yawa yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai girma sayyidina Abubakar ba eh ya bashi kusan shekara nawa shekara 2 zuwa 3 amma bai hana Abubakar kuma da Allah ya turo annabi a matsayin manzo ya zo ya masa biyayya ba duk da ya fi shi abi a shekaru jama'a kuna fahimtar maganar da kike ku so saboda haka karka damu wani Allah ba shekaru masu yawa wani Allah ba shekaru wani Allah ba shekaru ka zo ka samu abin da zaka samu kar ya daga ma hankali ranar da ka samu to ka rike masa mutuncin sa a matsayin ya koya ma ka je kai ta amfana da abin da ya koya maka shikenan kawai kuma a fage na ilimi a fage na kwarewa a fage na fahimta mutun zai iya koya ma abu ka zo ka fi shi kwarewa kuma idan shi ma bai da girman kai zai iya kuma reverse yazo ya ce wannan ne koya ma kaza amma na fahimci ka fi ni fahimta ma ko ba haka bane dan haka abu kaza din nan da naga ka fi ni fahimta da Allah koya min ya ake yi haka Imam Shafi'i da Imam Ahmad abin da ya faru kenan daya daga cikin su ya karantar da daya na je in ban manta ba Imam Shafi'i shi ya karantar da Imam Ahmad amma daga baya wallahi sun da Imam Shafi'i yazo yana daukar karatu a gurin Imam Ahmad ya karantar da Imam Ahmad Imam Ahmad san da ya dawo Imam Ahlus Sunnati wal Jama'a dan lokacin da aka yi fitinar da aka daura Imam Ahmad ai tare da Shafi'i aka kama su tare da Shafi'i aka kama su aka tambaye Imam Shafi'i me zaka ce dangane da Qur'ani halitta ne sai yace kun ga At-Taura kun ga Zabura kun ga Injila kun ga Sufi Ibrahim wa Musa kun ga Qur'ani kun ga waɗannan guda biyar din suka ce eh yace duk halitta ne suka ce ya da ku wannan ya da ku kusace shi a he tauriya yayi musu ba yana nufin da Qur'ani da hadisi da abin nan da Qur'ani da Injila da Zabura ba yana nufin waɗannan yatsunsa guda biyar din halitta ne ka san malami akwai hikima dan haka da yace musu kun ga Injila kun ga At-Taura kun ga Zabura kun ga Sufi Ibrahim wa Musa kun ga Qur'ani kun ga waɗannan guda biyar din to ba Qur'anin da At-Taura din ba waɗannan yatsun guda biyar yake nufi yace dukkan su halitta ne suka ce ya da ku sake shi shi Imam Ahmad ya gane Imam Shafi'i ba yana nufin Qur'ani halitta bane ba amma su ba su gane ba Imam Ahmad da aka zo kansa yace a'a ni kam ba maganar muku wata kauce-kauce Qur'ani ba halitta bane kuma ba zan taba yadda halitta bane sai dai a kashe ni suka daka shi suka daka shi wallahi haka suka hakura suka bar Imam Ahmad suka je suka daure shi har wannan sarkin ya sauka ne mutu dan sa yazo shi ya karbi mulki yace ku kira mun ku fito mun da dattijan nan da aka kulle ashe sarki bai sani ba aqidar da Imam Ahmad yake kai ahe babban dan shi da zai gaji kujerar tun ya jima a cikin ta bai ma sani ba haka ake ku ta karantar da su sunna su ta muku ashariya su ta zage zage su ta yawo ranar ashura suna zagin ku ranar waye suna zagin ku ranar taron menene ake ce masa jerin gwano duk su zage ku su gama muku habaici amma shugaban mai jan ragamar ɗaya daga cikin ƴaƴansa Ahlus Sunna ne shi bai sani ba sai ranar da shi uban ya fadi ya mutu sai dan ya taso ya ce wallahi ko sunna ko kafar kata ko a gidan nan haka abin da yake faruwa kenan dan haka shi ya daure Imam Ahmad bai san dan sa ne zai kunce shi ba dan haka yana faduwa ya mutu aka ce to yaya kuma haka ake so idan kai Ahlus Sunna ne kaga akwai wani mukami da zai iya faduwa kanka to karka bayyana kanka kai wa qala rajulun min ali fir'auna yaktumu imanahu na fata an fahimci magana kai shiru kai likimo kai lub sai an nada ka sai ka ce to sunna billahi lazi to kaga kana sarki kace sunna ai kaga dole kowa yayi kana cewa sunna sai su fara la ashe yaran nan likimo yayi mana yana su ne ba mu sani ba mu mun dauka namu ne shikenan da aka yi wannan yana mutuwa shi wannan da yazo ya hakun kujera sai yace a ciro Imam Ahmad ana ciro shi yazo ya zo da shi yace Allah gafarta mana me ne dalilan ka na cewa Qur'ani maganar Allah ne ba halittar Allah bane. Sai ce to Allah gafarta malam ran kai dade ina godiya da wannan dama da aka ban amma ina roƙon a tara malaman nan kaf duk malaman da suka ce ba Qur'ani ba maganar Allah bane halittar Allah ne su zo su fada in fada aka ce aka kirawo duk malamai duka suka zo suka taru wallahi Imam Ahmad gaba ɗaya san da ya kure su wannan ya fada Imam Ahmad ya bashi amsa wannan ya fada Imam Ahmad ya bashi amsa wannan ya fada Imam Ahmad ya bashi amsa wallahi san da ya warware su tas karshe dai aka tahi daga zaman aka ce Imam Ahmad kai kake da nasara dan haka daga yau na sa doka a kasata kada in sake jin wani malami ya ce Qur'ani halittar Allah ne Qur'ani maganar Allah ne jama'a Imam Ahmad ya yi nasara ko bai nasara ba amma ya sha wahala ko bai sha ba to shine ranar da aka sake hiya ko ba gida sai ga Imam Shafi'i ya je gaishe shi Imam Ahmad yana fitowa sai ga Imam Shafi'i a kofar gida yace haba akarmakallahu ba akarmakallahu karka bani kunya ma sai ku fa kuka koyar da mu wannan aqidan fa ko muka yarda da ita muka bincika muka tabbatar daidai ne kuma sannan ka bada ni haka yace to malam malam kai ka san ni kuma ma ne to Imam Ahmad Imam Shafi'i yadda kaga Aminu jikinsa dan tsamurmur yadda kaga malam Usman gashi nan kaga wannan ka zuga masa bulala ai banda maganar abin nan bayan an watsa masa ruwa sai an danganta da asibiti amma idan malam Yusuf ne kafin ya dauka za a jima ai ko kuma haka bane jama da haka Imam Shafi yace haba malam ka kalli jikina yace wallahi ba zan iya dura dukan ce wallahi dukan da zaka jure ba zan iya jure masa ba yasa ne tauriya na samu na gudu Allah ya jikan Imam Shafi yace dan haka ai mun abuwa ai mun uzuri aka rama kalla an gane maganar da ke ku to wannan shine da haka dai da wannan gwagwarmaya suka kubutar da wannan aqida wanda wallahi ba dan sun hakura da duka da waye ba da dukkan mun nan karshenta aqidar mu hine Qur'ani ba maganar Allah bane halittar Allah ne kuma da an hallaka wallahi amma da suka jura duka da zagi da tsangwama da cin mutunci suka ceto mana wannan aqida ga ta nan yanzu ana tambayar ka Qur'ani maganar waye sai ka ce maganar Allah ne halitta ne ka ta ba halitta bane kaga shi kenan sun tsiratar mana da aqida bari mu ƙara son nan nukdodi sai mu tsaya abu na hudu jingina ilimi zuwa ga Allah da gode masa a kansa daga cikin abin da muka fahimta cikin wannan ayoyi ana so mutum ya jingina ilimi zuwa ga Allah ina fata an fahimta da kuma gode masa abu na biyar ilimi mai amfani shine ilimin da yake shigar da mai shi ga alheri yake menene gargadinsa game da sharri wato yake shiryar da mai shi zuwa ga alheri yake gargadinsa game da sharri duk ilimin da ba haka yake ba to ko dai ya zanto mai tutarwa ko kuma marar amfani ma'ana duk ilimin da ba zai koyar da kai alheri ba ya kuma tsoratar da kai sharri ba to wallahi ko dai ya zama mai cutar da kai ko kuma ya zama mara amfani yanzu da Allah ilimin Abdul Jabbar akwai wanda ya isa ya ce Abdul Jabbar bai da ilimi amma mai ilimin Abdul Jabbar ya kai shi gare shi hallaka da sharri jama'a kun fahimci maganar da kike ku hallaka da sharri saboda ya amfani da ilimin sa wajen ya ci mutuncin sahabban annabi ya ci mutuncin annabi ya ci mutuncin matan annabi Abdul Jabbar fa daga cikin aqidar sa yana kokarin gaskata kazafin da aka yi wa nana Aisha wanda duk malaman musulunci idan suka zo kokarin kora wannan abin suke yi based on hadisan da suka zo akan cewa ƙarya ne amma shi kokari yake ya inganta magana ya inganta hadisan da suka nuna an yi haka to dan Allah wannan wannan irin ilimi ne jama'a wannan irin karatu ne dan primary wanda bai yi da wannan ba ya fi ka daraja a gurin Allah ba jama'a kuna fahimtar magana so karkare na karatunka karkare na ilimin da Allah ya baka kawai abinda zaka kalla shin wannan karatun akan tsarin Allah yake da annabi to wallahi komai kankantar saka godewa Allah amma duk yawan karatunka wallahi in ba kan tsarin Allah da annabi yake ba aikin banza ne bil'amu dan ba'ura Allah ne ya bada labarin sa da kanshi saboda ilimin sa yana da yawa dan haka Allah da kansa ya bada kissar shi amma saboda lalacaccen bawa ne ilimin sa ilimin banza ne daga ƙarshe Allah san da ya danganta shi da dabbar da tafi kowace dabba wulakanta a duniya ita ne kare shi yasa karatu kowanne iri na boko ne kai ko na arabiya ko menene ya zama babbar manufarka dangane da wannan karatun shine ya zai addinin ka ya ci gaba al'ummar ka ta ci gaba da shi kada ka kuskura karatun da kai kowanne iri ne ya zama babban tunanin ka shine ya za kai ka cutar da wani ko kuma kai blackmailing din addini ko ka ci mutuncin wani da wannan karatun wallahi zaka halaka kuma zaka halaka Allah yayi mana dan haka malam ya faɗa sannan abu na shida yace neman ilimi yana buƙatar hakuri da juriya wanda ba ya da hakuri wanda ba ya da hakurin zama da malami to zai yi asarar ilimi mai dumbin yawa dake tare da shi yasa wani malami yace wallahi wallahi didda annabi Musa ya katse tafiyarsa da Khidir yace ya rantse da Allah bai ga wani mutum mai imani a duniya da imanin sa yake ya iya jura abubuwan da annabi Musa ya jure har suka zo inda suka rabu da Khidir ba yace tun a karan farko zaka watsi zaka ce kai ba zaka iya wannan abun ba yace amma annabi Musa ya ta hakuri har san da suka yi wannan episode din kusan guda nawa sannan fa daga nan Hallur yace to nan kan ba za mu iya ba za mu ci gaba ba ka tsaya iyana yace amma kai wallahi tallahi da kake ganin kamar annabi Musa yayi gadan hakuri to wallahi in kai ne ko gaba ɗaya ba za a wuce da kai ba to dan haka annabi Musa kuma sannan ku ga yadda annabi Musa ya sha wahala inda fa za su hadu da Halliru sun bar gurin sun yi kwana biyu suna tafiya daga baya sai aka fahimtar da shi fa cewa fa inda za su hadu da bawan Allah nan fa sun wuce gurin malaman hadisi suka ce annabi Musa ma bai fara jin gajiya ba ma sanda suka bar gurin sai Allah ya sa mar gajiya dan ya ganar da shi fa inda suke so su je fa sun wuce gurin to daga nan ne kuma aka gane kuma ku duba suka sake tiko tafiya ta kwana biyu suka dawo inda wannan gurin yake yanzu nan masallacin me yace zaka zo in mashin dinka ba mai ba zaka zo ba in abokin ka ya buga ma ya kace wallahi ba mai ko ba haka bane dama ko kuma ya saba biyawa ya dauko ka yau sai ya zama ya bullo ta can kuma magarba ta yi ba zai yi waye je gida ya dauko ka ba ya buga ma waya wani ina kake sai akai nake jira har yanzu baka zo wallahi na bullo ta nan ne ko magarba ta ba zai yi ba ko zaka tako ja kai ina kai tun daga nan har miyati da haka sai wani sati ko ba haka bane ka gani to annabi Musa ka duba tafiyar kwana da kwanaki yayi a kafa Allah ya sauke abu na bakwai ilimi da gogewa akan abubuwa suna ƙara wa mutum hakuri da juriya ilimi karatu da gogewa akan rayuwa suna ƙara wa mutum hakuri da juriya ka duba yadda annabi Musa ya ta juriya ya ga abubuwa da yawa amma ya ta hakuri kuma suka yi ta tafiya da Khidir ya ga abubuwa da yawa abu na takwas na ƙarshe halaccin malami ya gindaya wa ɗalibi a sharaɗi kafin ya fara bashi ilimi wato ya halatta malami ya gindaya wa ɗalibi mai zuwa neman karatu gurin shi sharaɗi to wane eh zaka fara zuwa ɗaukar karatu eh to in dai ka wuce ƙarfe 10 na safe to ko ka zo karka mun sallama jama'a kun fahimci magana in dai ka wuce 10 na safe to karka mun sallama in ka zo in dai ka duba agogon ka 10 ta wuce to ka juya kawai kuma dole ka dauki wannan sharadin ina fata an fahimci magana akwai wani malami ana ce masa wani tarihin wani malami sunan malamin malam Natsugu ne in kana karanta tarihin Sheikh Usman bin Fodi da sarakunan da ya tura kasar Hausa to zaka ji wannan malamin ana yaban sa ana sa masa albarka shi wannan malamin dalibin ilimi ne a gurin wani malamin shi zita ne da ita ne kissar da zan rufe to shi kullun idan yazo majalisi in yaga jama'a sun taru ka san wani sai ya tsallaka wuyan mutane sai shi ya iso gaban malam Allah ya saka da alheri ba mu ce kuskure bane dan kar masu zama gaban malam su ce da sunaki yawa to shi in yazo yaga jama'a sun taru sai ya nemi guri sai ya tsugunna sai ya dauki karatu ya dauki karatu in ya gama sai ya tafi abin shi wata rana ya zo gurin karatu sai ya samu jama'a sai ya ga malam baya nan sai ya tambaya ina malam aka ce ai malam ya tafi nemo mai kwashe mishi shadda abin da ya faru shine shaddar malam ta cika ya je ya nemo wani sun yi ciniki kudi yayi yawa ga malam ya ji ba zai iya ba sai sallame sai ƙara tafiya ya nemo wani suka daidaita shi ma ya ji kudi yayi yawa ya sallame shi har kusan na uku to a na uku ko na hudu ne sai shi malam na tsugune ya iso gurin sai tambaya sai aka ce ai malam ya tafi nemo mai kwaso yadda ka duba fa yake ladabi irin na dalibai malam ya je nemo gurin tun daya nan su 200 suna zaune jama'a kun fahimci magana da kyau ku wato wani abun ba dan maka describing ba za ka gane me ake nufi ba su ga su kusan 200 suna zaune malam ya je nemo mutum daya tak to shikenan sai shi wannan dalibi malam na tsugune sai ce amma ku dai wallahi tallahi na zuba banga sakarkarun mutane irin ku ba kace a malam lafiya kana mai da musa karkaru yace yanzu malam din ya tafi nemo mai kwasar shadda ku kuna nan kuna zauna aikin uwar me kuke yi ita dalla duk kuwa sai ku bani guri ya kore su ya samu yaro yace ka cewa matan malam da Allah su bani guri ina shigowa kai kuma in ka san shaddar malam nuna min inda take yace ka ce su kauce wallahi aka ce ya cire rigar sa yayi damara ya cire wane ne yayi damara ya gyara wallahi ya dauki bokiti ko kwano ko daro ko baho ne kawai ya shiga ya farce kan shadda malam ya dinga ambaliya a cikin ta yana kwasa yana kaiwa bayan gari yana zubarwa wallahi tallahi kaje ka karanta kisar Usman bin Hudi zaka ji tarihin wannan malamin ya dinga ninkaya yana diba yana zuwa yana zubarwa wallahi kafin malam ya dawo malam na tsugunna ya kwashe shadda tas ya tsaftace ta ya kawo azara da itatuwa ya mayar ya kwaba kasa da laka ya mayar ya dandabe ya saita kofar ya gyara komai ya je wanke jikin sa ya nemi guri ya zauna can bayan la'asar sai ga malam ya je ya gama bulayi bai samu wanda zai masa kwasar shadda a dirhami kaza ko a naira kaza ba yana zuwa duk dalibai sun watse sun ga malam bai dawo ba saura malam na tsugunna yana nan yana jiran malam yana zuwa yace ina dalibai yace wallahi malam duk sun gaji da jira sun tafi yace to malam tsugunna kai me yasa baka tafi ba yace ina zo na samu labarin baka nan ne na tambaya aka ce ka je ka nemo wanda zai aiki a cikin gida yace eh lalle haka ne yace to shine naga tunda ba ni da wani abu dama na zo karatu ne kuma Allah bai sa na same ka ba yana ce to maimakon wannan lokaci bari ne amfani da hina na gyara shaddar yace kai me yace na gyara ta yace men sa gane me kake ne yace na kwashe ta akar makalla yace ka kwashe shaddar yace kwarai da gaske malam yace ina zuwa ya shiga cikin gida ya je duba shadda an kwashe ta an gyara ta an mai da ita an rufe ta an yi kip komai normal ya tambayi mata waye wannan aiki suka ce malam na tsugunne sai yace Allah yayi wa malam na tsugunna albarka ya fito ya dafa kanshi yace Allah ya maka albarka Allah ya baka ilimi mai albarka Allah ya maka kaza Allah ya maka kaza malam na tsugunne ya tafi malaman tarihi suka ce duk cikin daliban malam babu wanda baya fahimtar karatu irin malam na tsugunne amma tun daga ranar sanda Allah ya bayyana tarihin sa a duniyar ilimi a cikin wannan kasa tamu ta Najeriya ka je ka karanta tarihi Bahaushe ne kamar ka a nan Kano abin ya faru ba a wani guri bane shekaru kusan 200 da wani abu ka je ka karanta kissar da zan rufe da ita shine kissar Khalilul Khusri Khalilul Khusri da kake ji yanzu ba wanda ya iya karatun Qur'ani kamar shi babansa Kaba tabar markaba yake sakawa sana'arsa kenan wannan khalilul khusri balarabe ba namu na nan hausa ba balaraban da kake ji yanzu qira'arsa tana tashi kaba ke sakawa yana sayarwa to sai tsarawa kansa in ya saka kwaya uku biyu sai kai su kasuwa ya sayar ya sake sayo raw material na fata an fahimta ɗaya kuma sai kai ta masallaci sai ya ce liman asa a masallaci a mun addu'a ni ba malami ne ba ban iya komai na addini ba sai dan abin da ba a rasa ba na sallah sai amma ga dan yaro na Khalilu da Allah ya masa addu'a Allah ya bashi ilimi mai amfani sai liman ya dafa kansa ya ce yaro Allah ya maka albarka da haka har uban ya rasu sai ga Khalilul Khusri yanzu a duniyar qurra'u kaf a duniyar qur'ani kaf baka isa kai misali baka sa Khalilul Khusri a cikin baka isa wallahi wallahi baka isa ba kafin ka ambata kowa sai ka ambata sunan Khalilul Khusri yafi kowa iya qira'a yafi kowa sanin qur'ani wallahi hatta Sudais hatta Shurayb sai dai su fihi zakin murya amma maganar sanin hukunce-hukuncen qur'ani da fahimtarsa wallahi ba su kai shi ba to kaje kaje tarihin uban shi da tarihin rayuwar shi ya suka taso saboda haka wannan harka da kake gani wato ba yawanta bane albarka take bukata albarka kuma albarkan nan kai zaka nemo ta da kanka ta hanyar wasu abubuwa da zaka dinga yi kai hakuri sai Allah ya tofa albarka a rayuwarka ya tofa albarka ga ƴaƴanka ya tofa albarka ga zuriyarka ya tofa albarka a gidanka to sai kaga Allah da ikon sa an samu wani natija a ciki Allah ya dace da mu zamu tsaya a wannan kissa in mun zo zamu sahi akan ayoyi na gaba abinda muka faɗa daidai dari da ko Allah ya dace da mu wannan muke kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike Allah ya yafe mana hadha huwa ma inda na billahi